Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro barkamu da wannan la'asariya. Sunana Sarfi Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 14 ga watan Mayu na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanan labarai.
Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira da gwamnatoci da su mai da hankali akan ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa yayin da jama'ar duniya suke fama da annobar coronavirus bayan shafa gomman shekaru da yin watsi da kuma rashin ingantattun ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa. A yau Alhamis, kasuwannin hannayen jarin Turai gaba ɗaya sun yi ƙasa yayin da ake ci gaba da fargabar tattalin arzikin duniya. Har yanzu yana cikin mummunan yanayi na annobar coronavirus.
Kanin labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin za ku ji cewa wani makami ya fada wani gida a garin Maiduguri sakamakon fada da sojojin Najeriya ke yi da Boko Haram.
To dai ni dai ina zaune a kofar gida, ina zaune sai ga wani wuta ya zo daga sama ta jeji sai fado daki ya rusa koina.
Haka kuma a daidai lokacin da Majalisar Dokokin Najeriya ke shirin zartar da wani kuduri kan cutuka masu yaduwa, masana na cewa
abu ne da ya kamata a ce an yi zama na tsanaki, an duba ta sosai. Za ka ga akwai maganar yin allura wato ta gama gari wadda ake cewa vaccine.
Muna kuma tafi da shirin lafiya uwar jiki wanda Aishat Sila ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma masu raro kuke aiko mana ta email. Albarkacin wannan wata, muna ɗauke da fallar watan Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira da gwamnatoci da su mai da hankali akan ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa yayin da jama'ar duniya suke fama da annobar coronavirus bayan shafa gomman shekaru da yin watsi da kuma rashin ingantattun ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa. Annobar COVID-19 yanzu haka ta afkawa iyalai da al'ummomi da ƙarin rashin matsalar kwakwalwa. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ne ya faɗa a yau Alhamis, sannan ya ƙara da cewa ma'aikatan lafiya, tsoffi da matasa da kuma waɗanda suke fama da rashin lafiyar kwakwalwa ko waɗanda suke fama da yaƙi ne suke cikin haɗari sosai. Guterres ya faɗa cewa Majalisar Dinkin Duniya ta sha alwashin samar da yanayi da kowa zai iya samun tallafi akan buƙatun kwakwalwa a duk inda yake. Ya kuma buƙaci gwamnatoci da ƙungiyoyin sa kai da ma'aikatan lafiya da kuma sauran mutane da su haɗa kai cikin gaggawa don magance matsalar rashin lafiyar kwakwalwa a lokacin wannan annoba. Saƙon na babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya biyo ne bayan da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce kwayar cutar ya zuwa yanzu ta kama sama da mutane miliyan 4.3 da kuma kashe kusan 300,000 da zai iya zama kamar kwayar cutar HIV da ke haddasa cutar sida ko kanjamau wato AIDS. A yau Alhamis, kasuwannin hannayen jarin Turai gaba ɗaya sun yi ƙasa yayin da ake ci gaba da fargabar tattalin arzikin duniya. Har yanzu yana cikin mummunan yanayi na annobar coronavirus. A tahadar tsakiyar ranar yau, kasuwar London FTSE ta yi ƙasa da kashi 2.2 cikin 100, inda CAC 40 ta Paris ta faɗi da ƙasa da kashi 1.8 cikin 100. Kana DAX na Frankfurt ma ya yi ƙasa da kashi 1.5 cikin 100. A yankin Asia kuwa an fara hada-hadar da safiyar yau Alhamis tare da hannayen jarin Nikita Tokyo da S&P ASX ta Sydney duk sun faɗi da kashi 1.7 cikin 100 ya zuwa lokacin rufe kasuwannin. Kasuwannin Hong Kong da Shanghai da Taipei duk sun faɗi ƙasa. Da alama gargaɗin da shugaban babban bankin Amurka Jerome Powell ya fitar jiya Laraba ya taɓa zukatan masu saka jari, inda yake cewa karayar tattalin arziki da annobar COVID-19 ta jawo za ta ɗauki lokaci mai tsaho. A Amurka kuwa kasuwar Dow Jones ta ɗanyi ƙasa kaɗan yayin da S&P da Nasdaq suka ɗan cira, alamin yadda kasuwar ta Wall Street ta buɗe a yau Alhamis. Wani jami'in kiwon lafiya a Amurka da a lokacin kwarmata bayanai ya yi zargin an cire shi daga mukaminsa saboda ba da muhimmanci kan kimiyya a kwamitin da gwamnati ta kafa na yaƙi da coronavirus, ya shirya tsab don faɗa wa 'yan majalisar dokoki a Alhamis cewa dole a gaya wa jama'a gaskiya kana kar a ba da labarin da aka tace shi saboda dalilai na siyasa. Dole ne mu sani kuma mu fahimci abin da muka tunkara. Muna da masana kimiyya da suka shahara a duniya. Dole ne a ba su dama su yi jagoranci, Dr. Rick Bright ya faɗa a sakonsa na bayanin da zai buɗe zaman wanda aka wallafa kafin a fara zaman sauraron bahasin na ƙaramin kwamitin lafiya na majalisar dokokin. Yan majalisa na son su sami ƙarin bayanai akan matakan da gwamnatin tarayya ke ɗauka game da annobar wadda ta kashe sama da mutane 84,000 a Amurka. Bryant ya faɗa cewa ya fara da gargaɗin shugabannin ma'aikatan lafiya da walwalar al'umma tun a watan Janairu kan ƙarancin kayan kariya da jami'an lafiya a Amurka suke bukata domin su kula da marasa lafiyar da suka kamu da COVID-19.
Kafin Hafiz ya sake dawo mana da ƙarin wasu labaran, za mu leƙa Najeriya, inda sakamakon wata arangama tsakanin jami'an soji da wasu da ake zaton 'yan ƙungiyar Boko Haram ne. Wasu makamai masu linzami suka faɗi a cikin wasu gidaje biyu a unguwar Binti Shiga da ke cikin garin Maiduguri. Haruna Dauda na ɗauke da wannan rahoton.
Wannan wata gida ne kenan a unguwar da ake kira Binti Siga da ke garin Maiduguri, da kuma wani makami ya fada sakamakon wani arangama da jami'an sojin Najeriya suka yi da wasu 'yan kungiyar Boko Haram a tsakanin ƙauyen Mainok da Jakana da ke karamar hukumar Kaga a jihar Borno, wato a daren jiya, wanda har jami'an sojin Najeriya suka ce sun samu nasarar kashe 'yan kungiyar Boko Haram din guda 9 da kuma kwace wasu manyan makamansu masu kakkaɗo jiragen sama guda 2. Da maracin jiya ne dai mutanen cikin garin Maidugurin suka jinga jin waɗannan ƙarin harbe-harbe, da kuma wasu ganin makamai na ta wucewa ta kan gidajensu, wanda hakan ya fada cikin wasu gidaje guda 2 na kuma halarci wannan anguwa yau da safe. Gama abin da magidantan ke shaida min.
Sunana Muhammad Musa.
Me sunan wannan anguwan Gomari
Bintu Suga?
Kai ne wannan gidanka wannan ya fada?
Tabbas.
Ya fada.
Wato dai ni dai ina zaune a kofar gida, ina zaune sai ga wani wuta ya zo daga sama ta jiji sai fado daki ya rusa ko ina. Wallahi.
Amma akwai rai ne da ya taba?
A'a, ba rai. Dan ko ciwo ma ba jiwo.
Ko misalin karfe nawa ne wannan abin ya faru?
Misalin karfe 6 da irin minti 37 haka ko 27 haka. Hakan.
To iyalin ka suna cikin gidan lokacin?
Kowa yana cikin gidan.
To kaman me kun san menene abin da ya fada?
Gaskiya ba mu tabbatar ba, amma akwai wanda an ce sun fadi ba su fashe ba, ko akan su za a tabbatar ba mu sani ba.
Kaman jami'an tsaro sun zo nan
tun jiya? Police sun zo, soja sun zo.
Ali Isa.
Ya wannan abin ya faru ne, an ce ya fara ma kan.
Haka ne wallahi, jiya muna nan muna shan ruwa dai, kawai sai muka ji abu yayi kara, gida ya rufe da kura, sai muka fita sai muka ga wannan gidan ya rushe da mota nawa.
Na kuma tuntubi daraktan hurɗa da jama'a na rundunar sojan Najeriya, wato Kanal Sagir Musa ta wai tarho game da wannan hatsari.
It was on the result of fire da suka yi suma ta yetin nana, ana engagement kasan ana halibi.
Haka.
To ba pompin ba ne shiga, tubin ne, da pompin ya bude sai tubin ya yi ta shi shi ne causing damage to abin nan.
Wani gida, haka.
Yawa, kuma already mun je mun yi magana da gidan su ma an ga abun da ya faru.
Haka.
Not much devastation as such, kuma nobody was killed.
A 'yan kwanakin nan dai jami'an sojan Najeriya na bayyana irin nasarorin da take tana samu kan irin waɗannan mahara, da har yanzu ake ci gaba da fafatawa da su a wannan yanki. Haruna Dauda, Biyu Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gai da Haruna Dauda, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da ƙarin labarin duniya.
Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce za a fara sassauta dokokin coronavirus a mafi yawan yankunan kasar, duk da cewa waɗanda suka kamu da cutar sun zarta 12,000. A jawabinsa da aka yada ta kafar talabijin a yammacin jiya Laraba, Ramaphosa ya sanar cewa za su fara tattaunawa da manyan masu ruwa da tsaki akan tsara yadda zuwa ƙarshen watan Mayu mafi akasarin ƙasar zai kasance a mataki na 3, inda za a bude wasu bangarori na kasuwanci. Matakin Afirka ta Kudu na takaita yaduwar coronavirus ya ta'allaka ne akan tsarin matakai, inda matakai 5 suka kasance masu mafi tsauri. Kasar ta shiga mataki na 4 a ranar 1 ga watan Maris, inda ta baiwa jama'a damar su fito waje don motsa jiki da kuma bude wasu sana'o'i. Wani hari da aka kai akan wani gidan sojojin Afghanistan a birnin Ghaz da ke lardin Paktia a safiyar yau Alhamis ya yi sanadiyar mutuwar akalla fararen hula 5 tare da jikkata wasu dozin ciki har da sojoji 5. Mai magana da yawun runduna ta 203 ta Dakarun Thunder Corps, Aimal Khan Muhammad, ya faɗa wa Muryar Amurka cewa dan kunar bakin waken ya kotsa cikin gidan ne cikin wata mota kiran Mazda makare da ababen fashewa. Kafar yaɗa labaran Afghanistan ta Tolo ta rawaito cewa bisa la'akari da yanayin hotunan a kafafen sada zumunta, an lalata gidan baki ɗayansa. mai magana da yawun Taliban Zabihullah Mujahid ya dauki alhakin kai wannan harin. Kana ya ce mai da martani ne akan umarnin shugaban kasar Ashraf Ghani da ya bayar na dawo da kai har-har akan kungiyar an dakatar da kai har-har tun lokacin da kungiyar ta shiga wata yarjejeniyar ne kawo karshen yaki da kasar Amurka a Doha a watan Fabrairu. Wannan harin ya biyo bayan wasu har-har da aka kai a sassan kasar daban-daban ciki har da wani asibitin Kabul inda aka kashe sama da mutane 50 ciki har da jariri.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Ungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari da masu kula da harkokin addini a Najeriya sun buƙaci majalisar dokoki ta yi takatsantsan wajen zartar da wani ƙuduri da zai yi garan bawul ga dokar tafiyar da ɓangaren cutuka masu yaduwa a ƙasar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Cin a makon jiya ne majalisar wakilan Najeriya ta yi karatu na ɗaya da na biyu akan wani daftarin doka da aka tsara zai yi garan bawul ga tsarin kula da kiwon lafiyar al'umma a ƙasar musamman lamuran da suka shafi dakile cutuka masu saurin yaduwa tsakanin jama'a.
Doka da ake kokarin yi kamar ita ta majalisar wakilai wadda take kokarin ta karfafi ita wannan hukuma ta NCDC abu ne da ya kamata a ce an yi zama na tsanaki an duba ta sosai. Za ka ga akwai maganar yin allura wato ta gama gari wadda ake cewa vaccine. Batu na lafiya abu ne da ya shafi kowa. An san kun hukuma ce ita ta masana, to amma koda da masana ya kamata a ce akwai shugabanni wanda za su ringa tofa albarkacin bakinsu wasu batutuwan a fito da su waɗanda suka jibanci harkar 'yanci na mutum. Tabbatar da cewa sun wa'in Najeriya abin da ya dace a wannan lokaci.
Kwamar Abdulrazak alkali kenan guda cikin jagorin kungiyoyin rajin shugabanci na gari a Najeriya. Kwa makon jiya a yayin taro na musamman akan batun yaƙi da cutar corona, majalisar malamai ta ƙasa reshen jihar Kano ta taɓa wannan batu na ƙudurin dokar kiwon lafiya da ke gaban majalisar dokokin ƙasar. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da ke zaman sakataren majalisar ya fayyace matsayar majalisar akan wannan batu.
Majalisar ƙasa da suke ƙoƙarin yin doka daga ƙarshe za ta haifi ga yin allurar rigakafi, amma a gaggauce ba tare da an faɗakar da mutane ba, ba tare da an wayar musu da kai ba, ba tare da an jira ayinsu ba, ba tare da an ba su dama su duba ko akwai inda za a tauye musu haƙoƙinsu su nema ba. Don haka ta nemi lallai mai gwamnatin Kano ta nemi 'yan majalisar tarayya kuma mu ma majalisar malamai za mu aika musu da saƙon.
A hannu guda kuma gwamnatin Najeriya ta baiwa hukumar lafiya ta duniya izinin yin gwajin wasu magunguna guda hudu na cutar corona akan waɗanda ke fama da wannan cuta a jihohin Kano da Kaduna da Sokoto da Lagos da Ogun da kuma babban birnin ƙasar Abuja. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gai da Mahmud Ibrahim Kwari, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aishatu Sule ya dauke da shirin.
Amin amin summa amin ya Allah, amin amin summa amin ya Allah.
Cikin shirinmu na wannan makon har yanzu muna Kano, inda za ku je irin ci gaba da aka samu game da matsalolin da muka sani da ya danganci yawan mace-mace da aka samu a jihar, wanda bincike ya nuna wasu daga COVID-19 ne amma wasu cutuka ne na daban, musamman ma waɗanda suka rasu masu yawan shekaru ne. Wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya tattauna da Professor Isa Sadiq Abubakar, daraktan cibiyar bincike akan cutuka masu yaduwa da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke Kano, kuma memba na kwamitin gwamnati akan COVID-19.
Prof, wannan hali yake ciki game da aikin yaki da cutar corona a jihar Kano, musamman tunda kana cikin kwamiti kuma kana shugabantar wani rukuni na sha'anin gwaje-gwajen nan.
Wato shi wannan yaki da cuta ta corona a jihar Kano har yanzu yana nan, yana fuskantar kalubale iri daban-daban, amma kuma ina tabbatar maka cewa daga gwamnatin jiha har izuwa duk wani wanda yake da ruwa da tsaki a cikin wannan al'amari, an tashi da matuƙa gaya, ana ta kokari domin a shawo waɗannan kalubale, kuma an fara samun nasara ana gani. Kaga taimako da aka zo da shi daga gwamnatin tarayya ya taimaka sosai da sosai, tsare-tsare sun inganta, wato kuma gudanar da ayyukan shi ma inganta, ana samun sauƙaƙar al'amura shi kuma. Baya da aka samu kaman abin da ya shafi ɗakunan gwaje-gwaje, yanzu an warware su. Misali yanzu kaman ita santa da take shugabanci wanda muna da ɗakin gwaje-gwaje, a yanzu haka muna da dama, muna iya gwaji guda 300 a kowace rana ta duniya. Haka kuma sauran ɗakunan gwaje-gwaje ɗaya da ke asibitin Malam da na can asibitin Gidimu su ma abin da ya gwanin ban sha'awa. Haka kuma zancen abin da ya shafi ɗaukan wato samfuri daga jikin mutum kafin a kawo ɗakin gwajin, da akan ɗauki lokaci mai tsayi. Abin har yanzu dai wannan ba a warware shi gaba ɗaya ba, amma shi ma an samu raguwar lokaci da ake batawa. Inda muke da sauran kalubale shine kaman an gama ɗin mitawa wato waɗanda suke jagorancin abun, kuma a can mataki na jiha su faɗa wa mutum sakamakon shi, musamman wanda shi ba zuwa za a yi a ɗauke shi a kai shi ɗakin gwaji ba. Wannan ma akwai kalubale sosai a wajen, a hankali ana warwarewa, ba a gama duka ba, amma dai an kamo hanya.
Wasu na ganin kamar kwamitin ku ya ɗan yi rauni ta fuskar wayar da kan jama'a, tun daga shi jama'ar gari bisa da aka ɗan saki garin na kwana ɗaya biyu, misali za ka ga ana ta yawo ana cinkoson nan, galibin su ma kuma ba sa so su amfani da wannan face mask da ma wannan sanitizer ɗin. Me kwamitin ku ke yi ta wannan fuska?
Wato a matsayin ku na ƴan jarida kuma shaidu ne, saboda duk wani faɗakarwa da za mu yi dole tare muke yi da ku. Kuma kaman yadda mu ba ma bacci a gidajenmu na wani lokaci mai tsayi, haka kuma kuke yi. To kuma wannan duk aikin ake ta yi, abin yi ake yi ake. Al'umma ne dai kawai mutane, wato ban san menene tunanin yawancin mutanenmu ba. Ga shi dai kullum kai kwanta ka tashi wannan manar ake ta kafafen watsa labarai da dama, amma mutane suna nan suna ci gaba da abin da suka ga dama su. Kuma an yi rashin sa'a yanzu, wato watan nan da muke ciki watan azumi, akwai wato kalubale na dole a nemi abin da za a ci, akwai kuma neman abin da za a yi na sallah. Akwai mutane da dama wanda har yanzu su tunaninsu su yi cikasuwa na abin da za a yi sutura ta sallah din nan, ba za su iya haƙuri na wannan shekarar, domin muna da kalubale babba a gabanmu. Yeso Allah ya mu faɗi babu wannan cuta, Allah shi ne mai ba da arziki, za a samu arzikin nan in aka yi haƙuri bana, aka yi haƙura ba a samu wannan ribar da ake nema ba. Saboda kalubalen ne yana da girma, garin neman wannan ribar a nan ake fita a ce a yi cunkoso a kasuwan nan, ka duba irin taro da ake jiran da aka buɗe gari, abin ya ƙazanta sosai. Saboda mu da muke asibitoci mu muke ganin sakamakon irin wannan cunkoso da ake yi, za ka ga babu daɗewa a cikin wannan kwanaki na ƙyanƙyasa na wannan fita guda ɗaya da aka yi. Mu da muke nazari muna ganin cewa yawan mutanen da suke zuwa asibitoci da cewa suna tari, suna mura, suna atishawa, suna zazzabi, munan ƙaruwa yake. Wasu kuma ba sa ma kawo kansu inda za a yi gwajin, sai dai su zo neman magani, su za su maka wayo, za su maka dabara cewa a malaria nake ko wani pneumonia, kaman mutum bai san abin da yake ba. To kuma hakan in ba mutum wani ya yarda ba, babu yadda za ka yi ka tunsasa shi. dole sai ka kai shi wajen gwajin nan. Illa da iyaka kai mushi dabarun da za ka yi na ba shi magani, ka ba shi shawara in ya ji ya je wajen gwajin. Mun kuma bai ji ba shi kenan, ka ga zai je ne ya ci gaba da yaɗa cuta.
Dan haka dai har yanzu akwai sauran rina a kaba game da yaƙi da cutar ta corona a Kano?
Sosai sosai akwai babban rina a kaba, abin da ya shafi ɓangaren mutane su ji. Su kuma yadda su kuma bi idan shawarwarin da ake bayarwa da dokokin da gwamnati ta jiha take bayarwa, har ma gwamnatin tarayya ta shigo cikin al'amarin, ta tallafa wa gwamnatin jiha wajen kafa doka, wajen taimakawa da ma'aikata, wajen taimakawa da kayan aiki da makamantansu domin a shawo kan wannan cuta. Su kuma mutane su ne ya kamata babban kalubalen yana daga gare su, ya zamana su fi waɗannan shawarwari, su fi dokoki, a rika wankin hannun nan, a sa takunkumin nan, a daina yawan fita sai ta zama dole, a ba da tazara tsakanin juna. Waɗannan abubuwan ba wai ana faɗa ne don a ji daɗin baki ba, ana faɗa ne domin mutane su yi amfani da su, domin hakan ne kawai zai taimake mu da wanda ya fi doka da wanda bai fi doka ba. Ita wannan cuta in ba an dage an yi mata ta ƙarfi ba, ba za ta tafi ba. Sai ka ga kai ka daɗe kana ta bin doka, wasu mutane sun ƙi su bi doka, sun sa cuta tana nan har wani lokacin. Tunda kan mai uwa da abi take yi, wanda ma yake bin dokar ya zo bai san hawa bai san sauka ba ta shige shi.
To, game da zancen gwajin maganin COVID-19 da hukumar lafiya ta duniya za ta gudanar a jihohi biyar har da birnin tarayyar Najeriya, ciki har da jihar Kano, Professor Abubakar ya ce.
Ka san zuwa yanzu babu wani magani wanda aka tabbatar shi yake warkar da cutar corona a duniya baki daya. A yanzu ne ake lalube cikin duhu a cikin duk magunguna wanda masana suka kawo suke ce watakila suna iya warkar da cutar. To, shi ne sai a rika jarrabawa, ko Allah ya sa a dace a ga wani ko wasu daga cikin magungunan da gaske ɗin suna da tasiri akan wannan cuta. To, shi ne hukumar lafiya ta duniya a nata wato kokarin da za ta yi, ta zaɓi ƙasashe guda 100 a duniya baki ɗaya, wanda daga ciki har da Najeriya, ta ce za a zo a jarraba waɗannan magunguna kala guda 4 akan mutane waɗanda suka kamu da wannan cuta, sai a yi musu amfani da wannan magani. Kana kuma a duba a gani magani ya yi aiki. To, saboda haka ita hukumar lafiya ta duniya sai aka ba ta dama ta shigo Najeriya ta yi wannan gwaji a kan mutanen da suka kamu da cuta wanda suna neman magani. An zaɓi jihohin Lagos da ta Ogun da kuma Kaduna da Kano da jihar Sokoto, sai kuma birnin tarayya na Abuja. A nan ne za a yi wannan gwajin akan mutanen da suka kamu da cutar ta corona. Don kuma masana za su sarrafa su gani idan an yi amfani da shi, daga ƙarshe za su gano cewa daga cikin magungunan nan ɗaya daga ciki ko wasu daga ciki ko dukkansu daga ciki za su kasance suna da tasiri akan wannan cuta.
To, abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan shirin. Ku tara mako na gaba za ku ji ci gaban tattaunawar da Mahmud Ibrahim Kwari suka yi da Professor Isa Sadiq Abubakar na Malam Aminu Kano. A halin yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tusule. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya.
A gaida Aishatu, yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Alhaji Kabiru Abubakar Bulan Yaki, Shagari Local Government, yana cewa amfanin demokradiyya ga mazauna karkara shine samar musu da abubuwan more rayuwa kamar ruwan sha mai kyau, mai tsafta, ilimi, asibitoci da kare jama'a da dukiyoyinsu. Sai dai a Najeriya, domin mu mazauna karkara da mun gama tura mota, to za ta wuce za ta bar mu daga hayaki sai kura. Akan haka nake kira ga ƴan uwana mazauna karkara da mai karatun ta natsu a zaben shekara ta 2023 domin mu zabi waɗanda za su wakilce mu. Ta haka ne kawai za mu kaucewa zaben tumin dare. Sai sakon Ado Salati Goma ga Annabi Rijau yace salam VOA Hausa, dan Allah ku bani dama in yi kira ga ƴan uwana musulmai da cewa ya kamata mu ƙara zaƙe dantse wurin ibadun mu, kada mu bari dadin bacci ya ruɗe mu har Ramadan ya ƙare ba mu aikata abin azo a gani ba. Ku tuna fa, a cikin Ramadan ne kadai ake rubanya mana ladan ayyukan da muka yi. A ƙarshe ina roƙon Allah ya sa muna cikin ƴantattun bayansa don daraja Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai sakon Alimadu Baga ya ce salamu muryar Amurka, ina kira ga ƙungiyoyi masu rajin kare haƙƙin bil'adama da ke kumfan baki don ganin sun kare Mubarak Bala wanda ya wallafa kalaman ɓatanci ga addinin musulunci a shafinsa na Facebook. Ya kamata ku daina yin shishigi a al'amarin, duba da cewa tun farko kundin tsarin mulkin Najeriya ta tanadar da hukunci ga duk wanda ya ci mutuncin addinin wasu. Sai sako na ƙarshe da ya fito daga Chiroma mai turare Dumjiya jihar Damagaram Nijar yace salam muryar Amurka, muna mika sakon ta'aziyya ga iyaye da ƴan uwa na waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon hare-haren mayakan Boko Haram a jihar Borno, da fatan Allah ya ji kansu da rahama, amin.
Madalla albarkacin watan Ramadan ga wannan sakon.
To sunana Dr. Khalid Abubakar Aliyu, babban sakatare na mulki da kuma gudanarwa na kungiyar Jama'atul Islam, ita ce uwar kungiyoyin dukkan addinin musulunci baki da Najeriya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir. Duk wata musiba, ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله ينونا من الدك دك مصيبه نرشي كو النوبة كو 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 فري كو وتمسيبة دو ونمفا الله يارجع يكدرو ونن تنكا فنها لتر كفن تنكا فنها لتر متعنا كفن كبت إذن الله أبنن يفعلوا لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى dan wata hikima da Allah ya sani, kuma mu koma gare shi zai yafe mana. Kuma in mun yi hakuri fa muna da lada muke da shi, ladan shahidi. Allah ya ba mu wannan ladan, Allah ya hada kan al'ummar musulmi, Allah ya ba mu fahimta, Allah kuma muke roƙo ya yaye mana wannan cuta wannan a cikin gidajenmu da masallatanmu da sannunmu da unguwanninmu da duk inda muka samu kanmu. Allah ya yi kuma wannan kasar ma Allah ya yi kuma Allah ya kawo sauƙin ita wannan cuta a faɗin duk duniya baki ɗaya.
To Allah ya sa mu dace. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da gwamnatoci da su mai da hankali akan ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa yayin da jama'ar duniya suke fama da annobar coronavirus. Bayan shafa gwamban shekaru da yin watsi da kuma rashin ingantattun ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa, a yau Alhamis kasuwannin hannayen jarin Turai gaba ɗaya sun yi ƙasa yayin da ake ci gaba da fargabar tattalin arzikin duniya. Har yanzu yana cikin mummunan yanayi na annobar coronavirus. Wani jami'in kiwon lafiya a Amurka da a lokacin kwarmata bayanai ya zargin an cire shi daga mukaminsa saboda ba da muhimmanci kan kimiyya a kwamitin da gwamnati ta kafa na yaƙi da coronavirus. Ya shirya tsabdan fada wa 'yan majalisar dokoki a Lamis cewa dole a gaya wa jama'a gaskiya kana kar a ba da labarin da aka tace shi saboda dalilai na siyasa.
Kafin mu sallama, muna mika sakon ta'aziyya ga Kabi Bello Abaya Gombe bisa rasuwar mahaifinsa Alhaji Abaya Hassan Bara. Allah ya ji kansa ya kuma kyautata namu ƙarshen. Masu sauraro, anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma bayan shan ruwa za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Kada amanta, za ku iya zira shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da yake ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfili Hashin Gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa ku dakaci shirin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.